الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin komai da kowa wanda da godiya gare shi da neman tabbata a gare shi muke dada gode masa muna ninkawa da ya mana arzikin shiga wannan wata mai albarka watan Ramadan. Ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa. Ku sani cewa duniya gida ne kore shar kuma yana da dandano. Duniya gida ce koriya shar kuma tana da dandano. Daka ku yi a hankali, kada kyallin duniya da dandanan duniya ya raba ku da tunawa da Allahnku, ku manta da kabarinku, ku manta da hisabi. Akwai babban rana a gabanmu, ranar da za mu tsaya gaban Allah, yau mai kumun nasu li rabbil alamin. Daka dai inda mutum zai je ya dawo, kuma duk abin da mutum zai yi to ya tuna akwai Allah kuma akwai mutuwa. Allah yana bamu irin waɗannan watanni na Ramadana don mu ribaci waɗannan watanni ko mu ribaci wannan wata da kusantar Allah don ya yafe mana laifukanmu. Babban ribar yin azumin watan Ramadan shine Allah ya yafe maka zunubinka da kuskurenka. Shi yasa yazo a hadisi cewa yayi asara ya tabe mutumin da har Ramadana ta shigo ta gama bai yi ibada da Allah ya fi masa ba. Da haka ku dage da ibada. Manzon Allah yana ninninka ibadarsa a cikin wannan wata saboda ya samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Duniya da kuke ganinta tana da kyan gani a ido, kuma wata ni'ima ce. Matsalar ta kawai bata dawama, duk abin da ka sani mai dadi a duniya yana karewa. Idan yau kana cikin farin ciki kana tafa hannu, gobe sai an ganka kana kuka sai an maka jaji. Idan yau kana gadara kai mai lafiya ne, jibi sai an tarar da kai a asibiti. Idan yau kana jin cewa kai wani ne, wanda suka ce kai wani ne sai sun sauke ka a ƙasa. Ba wani abin da yake tabbata a cikin ta, bata da dadi wallahi. Amma ga wanda yake da hankali yake ganewa, mai mulki, mai sarauta, mai duk abin da yake da shi. Ka tara duniya, ka mallaki kadara, ka mallaki kudade, ka mallaki abin da za ka mallaka, daga ƙarshe sai duniya sai ta talautar da kai. Ka san yaushe ne ni? Darar da ka mutu ka zama talaka. Za a kai ka kabari tsirara, baka da komai, duk abin da ka tara za ka tabka mishi. To dan me mutum zai rudu da abin da ya tara? Ba zai yi neman lahirarsa ba. Daka haka duniya take, kuma alƙawari ne sai ta halakar da wanda suka rudu da ita. Wadata ce, amma kuma tana karewa. Wanda yake tsaye sai an dauke shi daga inda yake da wargi da yin abin da bai da fa'ida bai da amfani. Ku sani cewa ku ba za ku dawoma ba, kuma ba ku san lokacin da za ku koma zuwa ga Allah ba. A cikin ku akwai wanda yayi alƙawari da Allah cewa Ramadan din baki da shi za a yi. Yanzu mutane nawa ne cikin ƴan uwanmu da su muka yi sallolin Ramadana, muka yi juma'a juma'a a cikin watan Ramadana? Yanzu nan da nake gaya maka suna kabari a kwance. Laifi suka yi wa Allah ya dauke su? Ko su ba sa son rayuwar duniya ne? To kai ka sani gobe zaka kai ko ba zaka kai ba? Ba mamaki wannan Ramadan din daga ita shine ƙarshe. Tawa ko taka. Da haka wani tanadi muka yi dan mu ci ribar wannan wata, kuma shi kadai ne a duniya sau ɗaya yake zuwa a shekara. Daka da zarar ya riga ya kubuce, in ba kai sadaka ba kai wa kanka asara, in ba kai sallah ba kai wa kanka asara, idan ba kai ibada ba kai wa kanka asara, idan ba ka aikata mai kyau alheri ba kai wa kanka asara. Dan ba ka da wani alkawari da kai da mala'ikan mutuwa cewa zai barka ka sake zuwa bari. Ku tuna da wannan. Ya rabauta ya dace wanda ya gyara kansa kafin mutuwa ta zo ta riske shi, aikinsa ya yanke. Wa yantaqilu ila daril barzakhi, mutum ya tashi ya koma gidan barzakhu yana ji yana gani ba barzakhun kade ba zaman kabari ba a'a akwai darul hisabi gidan lissafi da bayani ya ku yan uwana musulmi duk lokacin da aka ce wani musulmi ne wani lokaci ne na samun lada da ibada to za ku kwanikin ba su da yawa yanzu bana iya mantawa satin da ya wuce juma'ar mu ta farko kamar ga ta yau wai yau har an zo juma'a ta biyu wai yau ana azumi tara kuna nan kuna zaune za ku ji ana cewa gobe sallah jibi sallah shikenan kawai yanzu sai ka tuna a kwanaki taran nan me kai ka karanta qur'ani sadaka nawa kai kai zaman masallaci kai istighfari kai ibada kaje an tunatar da kai Allah ana karatutuka a gari gurin tafsirai da yawa kana zuwa ka karawa kanka imani a wannan wata da ake so imani ya karu koko kana wasa koko kana bacci koko kana zaman majalisa zaman surutu zaman bata lokaci ka kyautatawa iyalinka ka farantawa gidanka ka yalwata musu koko ka kuntata musu alhali wata ne na kyauta wata ne na bayarwa wata ne na taimako an ce ka kai a wajen ma ballantana gidanka iyalinka wajen ma cewa ka kai dibino ka raba kai abinci ka raba kai masallaci ka taimaka to ina ga iyalinka da kake nauyin su yake kanka me ka musu mahaifinka gajiyayye mara lafiya miskini tsoho da tijo da ka gajiyar da shi da wahalan neman abincin ku ya mai da shi tsoho ya tsufa ya gaji wani taimako ka masa koko a gidanka kana nan kana cin dadi ka karye kashin da kaga dama ka sha abin da kaga dama da kai da iyalanka ka bar ubanka yana cin wahala koko kai wa ubanka gata ka sai masa kayan shayi ka sai masa abinci kala kala ka faranta masa wannan wata koko ba kai ba ka tsaya karkashin matanka su kake yiwa ka tuna farantawa iyaye taimakon iyaye agazawa iyaye yalwatawa iyaye wani abu ne na larura a wannan wata kuma karka bari wannan garabasa ta kubuce maka kwanaki ne wallahi ba su da yawa ku sani wannan wata wata ce wata ne wanda yake makaranta ce ta imani makarantar tsoron Allah makarantar Qur'ani ce makaranta ne ta saukar da rahama da gafara makaranta ce da Allah yake yafe wa mutane ya yanta su gaba daya daga wutar jahannama a wannan wata na Ramadana Ramadan ayyamun ma'duda kwanaki ne kididdigaggu ga bako ya zo muna son sa amma kuma zai tafi ga bako ya zo da farin ciki amma kuma zai tafi da kayan sa duk wanda ya tsayu ya biya hidimar bakon sa ya taimaka masa to ya rabauta ya kuma amfana yazo a cikin sahih bukhari da muslim hadisi sahihi manzo Allah ce duk wanda ya azumi watan ramadana yana mai imani da neman lada man sama ramadana imanin wace saban Allah ya fi mai zunubin sa gaba daya Allahu akbar ma'ana ribar yin azumi watan ramadana a yafe ma laifinka duka wai in Allah ya taimake mu fa in dai ya karbi wannan azumin namu fa to zamu gama sallar idi ne ba mu da laifi an yafe mu da gaba daya amma fa in Allah ya karba shi yasa ku rinka roƙon Allah ya karbi aikin ku ko annabi Ibrahim da yazo gina wa Allah daki cewa ke rabbana taqabbal minna ka duba dakin Allah yake ginawa fa amma cewa ke ya Allah ka karba mana yanzu kai sau nawa kake cewa Allah ya karba mana sau nawa kai azumi kace Allah ya karba kana shirme kana shirbici baka ma damu da addu'ar da ake yin zai bude baki ba baka yi wanda annabi ya faɗa addu'ar da aka yi ta lokacin bude baki Allah baya juyar da ita duk abin da ka roki Allah indai zaka sha ruwa kana bude baki Allah ya alƙawari sai ya karba amma a lokacin wani yana chatting da wayarsa amma a lokacin wani yana yawace yawacen sa amma a lokacin wani musulmi ba zai nutsu ya zauna daidai lokacin shan ruwa ya fuskanci alƙibla ya ga yawa Allah bukatar sa ba zai iya ba yau ana tare ga watan Ramadana addu'a baka iya yi shedan ya gama da kai ka roki Allah ya yafe maka ka roki Allah ya saka cika da imani ka roki Allah ya baka aljanna firdausi ka roki Allah ya rufa maka asiri ka roki Allah ya inganta lafiyarka da zaka yi wa Allah bauta roki Allah roki Allah roki Allah roki Allah Allah yana son masu yawan roƙon sa mai yawan roƙon sa Allah yana son shi Allah baya son wanda baya roƙon sa wani tanadi kai wani shiri kai wani kimti kai ya kai bawan Allah da haka manzo Allah ya ce duk wanda yayi azumin Ramadana Allah ya yafe masa haka kuma duk wanda yayi tsayuwar Ramadana kun san tsayuwar Ramadana wannan tarawihin da kake wasa da ita annabi ya ce duk wanda yayi tarawihi da tahajjudi a kwanakin Ramadana duka duk zubibin su Allah ya yafe masa. Wataƙila idan Allah bai yafe maka ta dalilin azumin baka samu matsala, to wataƙila sallar da kake zuwa sai Allah ya yafe maka. Amma yau akwai wanda ba sa yin wannan tarawih, zai ji ana kiran sallah zai zauna a shagonsa a kasuwa ko a dandalin su ko a majalisar su, aje ayi sallah a gama a dawo, kaje ka gama sallatai yanzu 10 na biyu ta za ta shiga abin tausayi, kamar ba mutane a garin, an bar limami da ɗan mutane a baya sa ɗan firid, ina sauran mutanen gari, albishirinku duk wanda yayi wannan sallah ya gama ta chip 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 bai fashi ba, Allah ya yafe mai zunubansa gabaki daya. Sannan annabi ya rufe hadisin da cewa wa man qama lailatul qadri, wanda ya dace a goman karshe yayi tahajjudi ya samu lailatul qadri, dan duk wanda yaje kwana 10 nan ko kwana 9 nan garanti ya tsaya lailatul qadri, to shi ma albishirin sa an yafe mai zunubin sa. Kai annabi yana son mutane, kai Allah yana son mutane, wasu options ne, bonus ne guda uku: azumin yafe zunubi, tsayuwar sallar dare yafe zunubi, qiyamul lailin a lailatul qadri yafe zunubi. Dama Ramadan abin da yake tafa da shi yin azumi, bayan azumi yin sallah, bayan yin sallah karatun alqur'ani, shaharul qur'an Ramadan sai an yi qur'ani fa, kar mutum ya zo ana Ramadan baya karatun qur'ani. Ware wa kanka wani wurudi, ware wa kanka wani lokaci, ko baka haddace qur'ani ba ka iya biyawa, ita biyawa kana zuwa kana dawowa. Wani yanzu haka yayi sauka wajen 10, wani duk kwana biyu sai ya sauka masu himma, wani yanzu yayi ɗaya zai ƙara ɗaya, uku zai yi. Ba a Ramadan babu karatun qur'ani, don watan na qur'ani, qur'anin ma gaba ɗaya a watan Ramadan aka sauke shi. Yaya zan zauna a watan Ramadan bana karatun qur'ani? Yaya zan zauna ban ba wa kaina wani wuridi ba? Kuma idan baka yi wa kanka lissafi ba, wallahi haka lokacin zai wuce, ba za ka yi ba. Da sassafe ka tafi kasuwa, ka tafi shago, ka dawo a gajiye ka sha ruwa, ka je ka dawo ka kwanta, yau an yi baka yi ba, gobe an yi baka yi ba, jibi an yi baka yi ba, yanzu a gidanka baka da qur'ani? Ba za ka iya tashi kafin mata su gama maka abin sahur ka bude qur'ani karanta izu biyu ba? Ba za ka iya idan ka gama sahur kafin ka tafi masallaci ko ka je masallaci da wuri ka karanta izu biyu ba? Ba za ka iya bayan asubahi ka ware wa Allah awa ɗaya ko minti 30 ka karanta qur'ani ba a wannan kwanaki masu tsada? Ba za ka iya ba? Kar ka yi wa kanka wannan garaje. Ya ku ƴan uwana musulmi, watan Ramadana wata ne da in mutum ya same shi ya samu babbar ganima, haka malamai suka ce, buluga Ramadan ni'matun kubra, riskan watan Ramadana ni'ima ce babba ƙwarai da gaske. Idan mutum ya kai Ramadana, yayi qiyamul layli a Ramadana, yayi sallah a Ramadana, yayi azumi a Ramadana, zai Allah zai kashi matsayin shahidai. Shahidi, ka san shahidi dan aljanna ne ko? Shahidi wanda yaje yaki aka kashe shi a filin yaki ko? To duk wanda yayi wannan a cikin Ramadana, Allah zai kai shi matsayin shahidin da bai riski Ramadana ba. Wata ne na riba, wata ne na alheri. Kusa himma, kusa kokari. Aka ce manzo Allah idan Ramadana ya zo yana canje yanayin sa, canje yawan sallolin sa, yawan karatun qur'anin sa, kai hatta malaika jibrilu ake turo masa su ta karatun qur'ani tare. Wannan qur'ani da kake suka ci baka karantawa, duk Ramadana malaika jibrilu sai yazo sun yi mudarasa, annabi ya karanta, ya karanta, ya karanta, annabi ya karanta duk Ramadana. A shekarar karshe da annabi zai bar duniya sai yazo masa sau biyu, dan a nuna maka muhimmancin karanta qur'ani a cikin wannan. Da haka ku himmata ƙwarai ƙwarai da gaske. Kuma wata ne da Allah yake karban ayyukan bayi, karban addu'a, karban sallah. Wata ne da Allah yake yanta mutane daga wutar jahannama. Wata ne da Allah yake saukar da alkhairai a cikinsa. Wata ne da ake samu at-tarqi was-su'ud ila al-ula, hawa sama, 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 samun daukaka a cikin wannan watar. Daga cikin wannan watan ne wasu Allah yake ba su daukaka daga nan har ƙarshen duniya. Ina mai neman matsayi? Roki a watan Ramadana. Ina mai neman daukaka? Roki a watan Ramadana. Ina mai neman kabul, karbuwa a wajen mutane? Roki a watan Ramadana. Anas ibn Malik yana cewa Allah ya fada, idza taqarraba al-abdu ilayya shibran, duk bawan da ya nemi kusanci gare ni da taki daya na hannu haka shibri, to ni kuma zan kusance shi da zira'i, tsawon zira'in hannun mutum. Allah ya ce zan kusance shi. Idan mutum ya kusanci Ubangiji da zira'i, to shi kuma Allah zai kusance shi ba a iya tsawon mutum gabaki daya. Ashe iya yanda ka matsa Allah, iya yanda Allah zai kusance ka, kuma iya yanda Allah yake a wajenka, kai ma haka kike a wajen Allah. Wani ya tambaya ya ce wai don Allah yana so ya san matsayinsa a wajen Allah, sai aka ce to yaya matsayin Allah a zuciyarka kai? kana kula da dokarsa, kana jin kana son Allah, kana jin kana masa biyayya, kana kiyayewa abin da ya haramta, eh to kai ma Allah yana kula da kai kuma yana tare da kai. Amma duk mai sakaci da wasa akan harkar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to wannan ba karamar asara bace ba. Da haka yan uwana, ku yi kokari ku yi ribata da wannan wata mai albarka da ake daure sheidanu, saboda ku samu rahama sheidanun ma daure su ake, kamar yadda yazo a cikin riwaya, sheidanu masu taurin kai. Shi yasa zaka ga an samu karancin sheidanci, ana samun karancin sace-sace, ana samun karancin karuwanci, ana samun karancin barna da ta'adi a cikin wannan wata, saboda sheidanun da suke wannan abun an daure su. Ina ma da masu shan giya, masu shan wiwi, masu shan kwaya, masu rike makami, za su yi wa kansu wa'azi yanda suke yanzu a Ramadana. Kuna masallacin Juma'a da wuri, kuna zuwa gurin tafsirai, ina ma da za ku lazimci rayuwarku ku gyara ta, kar ku bata rayuwarku bayan kun yi Ramadana. A kashe ya ku yan uwana musulmi, ku sani cewa duk abin da mutum zai yi idan yana so Allah ya karbe shi, to fa sai ya nisanci duk abubuwan da ya haramta masa. Yanzu duk wannan ibadun da ake faɗa, idan kana so ka yi su shiga wajen Allah ya karba, to sai ka bar dukkan abin da zai cutar da kai, abin da Allah baya so. Yanzu akwai wanda suke shagaltuwa da kallace-kallace na haram, saboda mutum Allah ya hore masa babban gida yana da kayan kallo, zai zauna da shi da iyalinsa su bude tsiraici, suna jin kida, suna jin waka. Kana musulmi kana jin kida, kana jin waka a wannan wata. Akwai wanda wayarsa a cike take da kida da waka kawai. Akwai wanda film yake kallo tun daga safiya, ya sayi man generator ya zuba ya kalli film wajen ya dauke wa kansa kewa. Akwai mai tashi tun uku film yake kallo, amma ba zai kalli tafsirin Qur'ani ba, ba zai saurari wa'azi ba. Kai asara ka tabe wallahi. Dan ka sani cewa in baka bar waɗannan abubuwa da Allah ya haramta ba, to in kai ibadan ma fa Allah bai karba ba. Akwai mutane musiduna mabarna, mabarnata basu damu ba wai dan an ga suna barna. Basu damu ba. Yanzu yau din nan jiya wani yake gaya mun a nan unguwar wajen stadium din, ya ga yara samari musulmi da yamma suna shan rake, suna shan ruwa, suna cin gida. Dan musulmi a garin nan da yamma yana cin abinci ba abin da ya dame shi. Ai da ba stadium zaka je ka koya ba, ai zuwa zaka yi bakin kasuwa sai ka cika more a banka. Akwai asarar da ta wuce wannan. Mun je gidan dilliri na kurkuku shekarar bara da ta wuce, shugaban kurkun yace ku yi wa yaranku nasiha, shi ba musulmi bane, yace ku yi wa yaranku nasiha ga Ramadan amma ba su azumi. Mu kai musu lemo, mu kai musu kaza, mu kai musu kaza, kafin mu tashi a wa'azin sun cinye lemon, sun shanye shi, saboda bala'i ya yan musulmi. Kun wani irin bala'i ne, wani irin masifa ce wannan? Duk uban da ya haifi da bai kula da shi ba, billahi alazim wannan dan sai ya hana ka shiga aljanna. Ka haifi da ya zama bala'i a cikin al'umma, dan shaye-shaye barawo, dan ta'adda, dan kalare mai kashe mutane, mai rike makami. Wallahi tallahi ina maka rantsuwa a wannan munbari, wallahi Ubangiji ba zai kyale ka ka tsallake sirai ba. Ka haifa wa mutane sharri, baka ja masa kunne ba, baka tsoratar da shi ba. Ku kashe wanda kuka ga dama, ku yanka wanda kuka ga dama. Yanzu duba abun kunya da aka yi a garin nan, abun bagin ciki, abun da daba mu sanshi ba. A kasashen kudu muke ji, yan secret society, mazafa da Ramadana a zo a shiga makabarta a farke mace musulma, a yanki jikinta, a dauki private part dinta, a cire idonta, a cire hancinta, a cire mamanta, a cire kaza dinta a garin nan, saboda tsaurin ido su zo da mota su yi operation din su gama. Muna kwanciya a gida mu san me muke ba a wannan gari, wannan gari da ake kullun ana ta'limatu bayan magariba, kullun ana ta'limatu bayan isha'i, kullun ana ta'limat, kullun tafsirai da na safe da na ranar da na dare. Wannan wace irin al'umma ce? Wannan wani irin abun kunya ne? Wallahi wannan labari bai dadi ba, wannan abu yayi muni, ba mu taba ganin wannan abun a rayuwar mu ba. Idan kuka bari garin ku ya gino akan haka, to wallahi bala'i ya tunkaro ku. Samari matasa ya kamata ku tashi ku kare makabartan nan taku. Idan gwamnati bata dauki mai gadi da za ta baki 20,000 ya kare mana gawawwakin mu da iyayenmu da suka mutu ba, ya kamata a samu yan kungiya, ku yi kungiya samari matasa, ku raba kawukanku, ku rike makami, ku je ku kwana a makabartan nan kuna gadinta, dan ka kare ubanka. Dan wata rana wallahi babanka zai mutu, aje a yanke gaban shi. Zaka kai mahaifiyarka wata rana, aje a tone ta, a dauki private part da mahaifiyarka. Kowa is victim, kowa zai iya shafarsa. Zan iya mutuwa a kai ne a kwance jikina a dauka? Mun bar mabarnata a cikinmu, kuma wataƙila kun san su, kuma duk wanda ya san mutanen nan bai tona musu asiri ba. Allah kai mana maganin sa ubangiji duk wanda yazo da wannan mummunan abu wannan gari ya Allah ka wargaza shi anan sa Allah kada ka biya musu bukatar su ya Allah ka tona asirin su idan ba shiryuwa ne Allah ka shiryar da su su gane daidai kuma wajibi ne hukuma sai ta yi wani abu dole dole hukuma sai ta yi wani abu ina yan siyasa ina yan majalisa ina chairman local government ina sarkin gari me kuka yi akan wannan abun shikenan sai ku shiru ku zuba ido wallahi sai Allah ya tambaye ku wallahi Allah bai zai bar ku ba idan kun zo neman ƙuri'a idan ku arfe yake ga mutane ana halakar da su mutane sun shiga bala'i muna so a yi bincike a gano su wai suka yi wannan abun a dau mataki in ba haka ba gobe za ku ga an dauke wancan gobe wata ran zuwa za ku yi da gawar a hannunku su tsare ku da karfi su kwace gawar su tafi da ita kuma kun bude dandalin duk wani dan iska a kasar nan da yaji ana wannan abun wallahi zai mai da garin nan musauki duk wani matsafi da maran mutunci da yasan ana wannan abun a wani wuri an takura mai tunda anan garin an sake ana ba a bari ai ba a hanawa zai mai da wurin dandali shikenan bamu isa mu rayuwa da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu shikenan yanzu ba mu da mutunci za mu mutu aje a tone mu ai tsafi da mu ka dauki gawa ka je ka gasa ka ci ka dauki azzakarin namiji ka dauki al'auran mace ina za ka je wannan san duniya Allah ya wadare da ita da haka wannan abu ya munana bai yi dadi ba kuma dole mu kausasa harshe kuma muna da haƙƙi akan hukuma sai ta bi mana kado duk wanda ya zama shugaba ne anan wallahi sai Allah ya tambaye shi ko kai ko karkai Allahumma fashat Allah ka shaida wa qumu ila salatikum yarhamukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.